الحمد لله الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا ولمن استمسك به هدى ونورا والصلاة والسلام على من أرسله الله بالهدى والبينات سراجا منيرا نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته ودعا بدعوته إلى يوم الدين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد godiya ta tabbata ga Allah tabaraka wa ta'ala da dukkan wani dangi ne ho kuma mallakin kowa da komai gaba daya wanda ya sake kaddara haduwar mu a wannan yammaci na ranar Laraba 16 ga watan Juma'a da akira shekara ta 1438 bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam daga Makka zuwa Madina wanda ya dace ma 15 ga watan uku shekara ta 2017 lokaci ne takaitacce wanda muka saba gabatar da takaitaccen darasi na tafsirin alqur'ani har yau da taimakon Allah tabaraka wa ta'ala muna cikin sura ta 28 a bangaren lissafi suratul qasas kafin darasi ne wa balaifi idan da tambayoyi suna iya gabata na'am
kamar yadda
kamar wani irin kira tufa to ai shi yare ne na larabci na kamar ka ce yawa ne ai ba laifi bane ba salo ne wanda yake nazanci a Hausa ne ake fada kamar a ce kaiwa ne kai bi ma'ana yawa ne shine ake baki ba mu zala bane na'am
kun ne ki da fata ko duk da inda yake da mai ce cewa kamar ka umure a
cikin wannan ba laifi bane ba wai misali mutum ne yake da mace biyu kamar misali randa zai tafi dakin wata yakan dan canza abinci ko wace yana yi bakin gurgurdan yi wannan ba matsala bane kuma shine adalci kai anan nan ka ki shi ne wannan bai yada cewa amma in ya zaman to kowa in bakin sa yazo ana masa to wannan shine tsabarin wannan tsantsar adalci na'am wai misali mutum ne ya faɗa ga matar shi ya ce idan ta wuce kwana uku wata bar masa gidansa ba a kan alƙur'ani to kuma ta huta ta bar gidan yanzu kuma yake buƙatar dawowa da ita shi wannan maganar da ya ce a kan alƙur'ani bayan da za a yi alƙur'ani ya kamata shi asali abinda muke so mu gane kamar magiya ce ake ma mutum a ce an haɗa ka da girman alƙur'ani da darajar shi ka daina kaza ko kuma ika za wanda daidai yake a ce an haɗa ka da girman Allah saboda alƙur'ani sifa ne daga cikin sifofinsa to amma su mutane sai suka ɗauki cewa in aka ce wani an sa masa alƙur'ani kamar wani abu ne wanda yake na daban wannan cewa in har bai yi kaza ba wannan alqur'ani zai iya halakar da shi lalle haka ne mutum ya san girman Allah ya san girman sunayensa da sifofinsa a duk lokacin da aka hada ka da Allah to ya kamata ka miƙa wuya ka yarda don manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya fada mana cewa man sa'alakum billahi fa'udu manzo Allah ya ce duk wanda ya hada ku da Allah ya muku magiya da Allah ku bashi abin da ya muku magiya abin da ya roƙa to anan kasancewar shi kanshi abin da yayi bai dace ba abin da yayi bai dace ba na har cewa in har bata bar gidan ba nan zuwa kwana uku akan alqur'ani wannan kwata kwata wani nau'i ne wanda yake na wauta kuma anan dawowa za ta yi kuma babu wani kafara akan shi ko ita kuma babu wani abu wanda yake na alqur'ani da zai kama ɗaya daga cikin su ya mata magiya ne akan wannan al'amari kuma wanda bai dace ba a irin haka na'am
wannan ce kai magana a cikin
to ya rasu ne cikin wata na Ramadan 11 ga wata na Ramadan kuma a lokacin ne shekara ta 40 da hijiran manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kuma kalifancin sa shekaru 4 da wata 9 Aliyu kenan Allah ya kara masa yadda na'am saki kuma sai an tambaye shi da kace ta bar maka gidanka kana nihin ka sake ta kuma komai dole nan a sai an tambaye shi da ya mata magiya ya hada ta da girman alqur'ani cewa daga nan zuwa kwana uku da bar masa gidansa sai an tambaye shi me kake nihi ta bar maka gidanka kana nihin ka sake ta ko kuma wani abu kake nihi da zuwa in yace yana nihin ya sake ta saki za a dauka idan yace kuma shi ba saki ba yake nihi kuma ba a daukan shi a matsayin saki saboda shi saki yana da lafazi wanda yake sirri kuma sannan akwai kinaya kinaya sai ta hadu da niyya cewa saki kake nihi sannan zai zama saki kamar yanda shi ki gidanku kalima ce wanda tana iya daukan ma'anar saki kuma tana iya daukan wata ma'ana ta daban idan mutum ya ce ma matarsa je ki gidanku in yana nihin saki saki ne in baya nihin saki ne kuma in baya nihin saki ba a daukan shi a matsayin saki kamar yanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗa ga wata matarsa Ibnu Tuljau ila haqibi ahliki manzon Allah ya ce je ki gidanku kuma yana nihin ya sake ta kuma Ka'ab ibn Malik Allah ya kara masa yadda lokacin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya aika masa ya aika mishi shi da ɗan uwansa Hilal ibn Umayya da Murara ibn Rabi cewa su kaurace ma iyalinsu yace a tambayo masa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shin yana nihin su sake su manzo Allah yace a ni dai na ce ku kaurace musu a lokacin nan Ka'ab ibn Malik ya faɗa ga matarsa yace in haqibi ahliki je ki gidanku shin yana nihin ya sake ta ba yana nihin ya sake ta don haka malamai suka ce kalima ce tana iya daukan ma'anar saki in mutun yayi niyyar saki in baka nihin saki kuma ba saki bane na'am
arama abin yana iya tafwa wannan wala hawla wala quwwata illa billah niyyar Allah ya yi
duk wata addu'a wadda ta zo daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ko ayoyi na alqur'ani mutum zai iya tofawa a ruwa ya sha da sunan Allah ya bashi lafiya kuma kamar yanda yana iya tofa ma kansa wadannan addu'o'i darasi da ya gabata da taimakon Allah tabaraka wa ta'ala kamar yanda muka faɗa muna cikin sura ta 28 a bangaren lissafi suratul qasas mun tsaya ƙarshen aya ta 28 wadda aya ta 28 da ayoyin da ke bayanta Ubangiji ta'ala na mana hikayar wato kwadago da annabi Musa alaihi salam ya kulla tsakanin shi da wannan dattijo wato na birnin Madian wanda a lokacin da annabi Musa alaihi salam wato yayi gudun hijira daga birnin Masar lokacin da aka baza ɗan nema cewa duk inda yake a zo da shi. Aka samu wani salihin bawa daga cikin mabiyan Annabi Musa alaihi salam, yayi gaggawa ya zo wajen Annabi Musa ya ce, ya kai Musa, ina faɗa maka fa innal mala'a ya'tamiruna bika liyaqtuluk. Lalle jama'ar fada ta Fir'aun wato sun yi shawara sun haɗe kai, iya abinda suka yanke na shawara cewa duk inda aka same ka a zo da kai domin a gama da kai, ma'ana a kashe ka. Yace don haka fakhruj inni laka minan nasihin. Yace Musa, ima zaka fita daga wannan birni domin ni ina daga cikin masu yi maka gargadi. A lokacin nan Annabi Musa alaihi salam yayi maza ya fita daga cikin wannan birni na Masar, yana tsorace yana firgice yana jiran menene zai biyo baya. Yayi addu'a yace, rabbi najini minal qaumi zalimi, ya ubangiji na ina roƙonka ka tsiratar da ni game da jama'a waɗanda suke azzalumai. Wannan na daga cikin addu'ar da Allah ya karantar da mu, duk wanda yake tsoron wani azzalimi to zai iya yin wannan addu'a, rabbi najini minal qaumi zalimin, da wadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya karantar da mu, Allahumma inna naj'aluka fi nuhurihim wa na'udhu bika min shururihim. Shine Annabi Musa alaihi salam yayin wannan addu'a yace, rabbi najini minal qaumi zalimin, yace ya ubangiji na roƙonka nake ka tsiratar da ni game da jama'a waɗanda suke azzalumai. Shine a lokacin nan wato shine kenan Hausawa suke cewa ba a kin ta jama'a, kenan in aka baka shawara aka nuna gargadi ne ake maka, to karka watsar da wannan gargadi. Kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya tara jama'arsa gaba ɗaya lokacin da Allah ya saukar masa, wa anzir ashirataka al-aqrabin, ka gargadi danginka waɗanda suke mafi kusanci da kai. Azan Allah ya tara su hu daya ya hau kan dutse, ya daga murya ya ce, ya ku jama'ata, ya ce yanzu idan na ba ku labarin cewa ga abokan gaba bayan wannan dutse suna nihin su kawo hari su kawo dauki a kan kushin, za ku iya gaskata ni? Suka ce, kwarai da gaske za mu yarda, za mu amince, domin ba mu taba jarraba wato ƙarya game da kai ba, mun san kai mutum ne mai gaskiya. Maza Allah ya ce, to ku san da cewa ni wato mai gargadi ne, gaba gare ni akwai azaba mai tsanani ga duk wanda bai gaskata ni ba. Sannan maza Allah ya ringa kiransu gida ɗaya bayan ɗaya. Maza Allah sallallahu alaihi wasallam yana nuna cewa kowa ya yi ta kanshi, ma'ana kowa ya kadaita Allah a cikin ibada, ya tanadi iya abinda zai fitar da shi a gobe kiyama. Fa inni la ubni ankum min Allah shay'a, manzo Allah yace ni ba zan wadatar da ku komai wato game da azabar Allah. Don haka galgadi ne anan shi wannan mumini daga cikin mutanen Annabi Musa alaihi salam ya zo, wato daga kenan wannan mumini ya zo ya ma Annabi Musa alaihi salam galgadi kai tsaye. Annabi Musa alaihi salam ya karbi wannan galgadi na shi, ya fita daga wannan birni na Masar a firgice a tsorace, yayi wannan addu'a yace, ya Allah ka tsiratar da ni game da jama'a waɗanda suke azzalumai. To shine Allah ya kaito mana lokacin da ya fuskanci birnin Madian, ya kama hanya sai yake cewa, tabbas Ubangiji na zai shiryar da ni wato shine tsake tsakin tafarki, ma'ana daidai kin hanyar da za ta isar da ni zuwa birnin Madian. Ya fita daga birnin Masar ya kama hanyar birnin Madina, amma bai san hanya ba. To yayi addu'a yayi yaqini cewa Ubangiji ta'ala zai shiryar da shi zuwa wato daidai kin tafarki. To shine lokacin da ya isa birnin Madian, sai ya isa inda suke shayar da dabobinsu, sai ya samu wasu jama'a daga cikin mutane suna shayar da dabobinsu a gefe kafin ya kai wajensu, ko kuma banda su, sai ya samu wasu 'yan mata guda biyu suna kore dabobinsu suna ware su don kada su gaurayu da na sauran jama'a. Annabi Musa alaihi salam ya tambaye su, menene lamarin? Suka ce, a al'adarmu da ɗabi'armu ba ma shayar da dabobin mu sai idan makiyaya wato sun gangara da dabobin su, ma'ana sun gama shayarwa sun kore dabobin su, sannan mu muke zawa mu shayar, saboda mu ba ma iya cuɗanya da maza mu yi ta gogayya da su. Suka ce sababin abin da ya sa ma muke kiwo mahaifin mu dattijo ne wanda yake karfi ya kare, ba zai iya koro dabobi ya zo ya yi kiwo. A lokacin nan Annabi Musa alaihi salam ya tausaya musu, ya shayar musu da dabobin su, kamar yadda daman tausayi abu ne wanda Allah subhanahu wa ta'ala ya kimsa shi a zukatan annabawa da manzanni. Annabawan Allah da manzanni su suka fi kowa tsantsar tausayi da jin kai. Annabi Musa ya tausaya musu, ya shayar musu da dabobin su, kuma tare da cewa fa ga gajiyar da ya kwaso, tafiya ce mai nisa, sannan kuma gaya cikin yanayin da yake na tsoro da firgici. Sannan sai ya juya ya koma inuwa ya zauna, kamar yadda Allah ya faɗa mana, sai ya ce rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin faqir, yace ya ubangiji na lalle ni mabukaci ne game da abin da ka saukar min da shi na abinci, ina da bukata. A lokacin nan wato ɗaya daga cikin ƴan matan bayan sun koma gida sai ta dawo wajen Annabi Musa, ta zo masa tana tafiya, wato tafiya irin ta jin kunya, kamar yadda muka yi bayani a baya. Jin kunya ko kuma mu ce kunya sifa ce daga cikin sifofin mace wanda Allah ya ɗabi'antar da ita, sai dai in ta rikida wato ta tube wannan riga ta kunya. Shine yace faja'athu ihdahuma tamshi ala istihya, a lokacin nan tace masa mahaifina na kiranka ka zo mu tafi domin ya sakauta maka ladan shayarwar da ka mana. Su ko annabawan Allah ɗabi'ar su da al'adar su duk abinda suka yi suna yin shi ne don neman sakamako na Ubangiji subhanahu wataala, ba sa aikata wani aiki da sunan cewa don a biya su a nan duniya. Shi ne tace inna abiya duka liyajziyaka ajra ma saqaita lana, a lokacin nan da ya je masa ya karanta masa labarin sa, ma'ana abin da ya fito da shi daga birnin su na Masar har yazo wannan birni, duka gaba ɗaya ya labarta ma wannan tsoho. Shi dattijo yace masa la takhaf kada ka ji tsoro, najauta minal qaumi zalimin, yace tabbas ka tsira game da jama'a waɗanda suke azzalumai, tunda Allah ya iso da kai nan to ina tabbatar maka cewa ka tsira game da su da izinin Allah. Dai ta ba mahaifin nata shawara tace ya abatista ajir, tace ya baba ka dauke shi ma a matsayin lebura ya ringa mana kiwo. Inna khayra man istajarta alqawiyul amin, lalle fiyayyen wanda zaka dauke shi leburanci shine kakkarfa wanda yake amintacci, domin duk wanda ya siffanta da wannan sifofi guda biyu shine yafi dacewa, alquwa wal amana, karfi da rukun amana kenan. Tace inna khayra man istajarta alqawiyul amin, shine a lokacin nan sai ya faɗa ma Annabi Musa alaihi salam, yace masa to ni ina da nufin na aura maka ɗaya daga cikin ƴaƴan nan nawa guda biyu akan cewa kai mun kwadago game da kiwon dabobi na samaniya hijaj shekaru 8. Wannan shekaru 8 da zaka mun kiwon dabobi shine matsayin sadaki. Wannan aya ita ce asali game da wannan mu'amala kenan ta kwadago, ka dauki mutum aiki ya gama aiki ka biya shi haƙƙinsa. Wannan aya ita ce tushe daga cikin nassi na Al-Qur'ani kenan, wanda take nuna mana halaccin ijara. Duk wani aiki wanda ya halatta a shar'ance to zaka iya daukan wani ku yi jinga da shi ya gama wannan aiki ka biya shi. Kuma wannan bugu da ƙari yana nuna mana sadaki, wannan aure dole sai da sadaki, kuma ijara tana iya zamantowa wato a matsayin sadaki, ma'ana kai aiki a matsayin wannan aiki da kai shine sadaki. Kamar yanzu misali in kai kafinta ne, mace tana iya sayo katako da sauran kayan aiki akan cewa kai mata gado da almuwar shine a matsayin sadaki ka aure ta. Ko in kai magini ne ta kawo kare, ta kawo kayan aiki ka gina mata a matsayin sadakinta, yanda dai kuka yi yarjejeniya. Kamar yanda alwahiba macen da ta zo ta ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kanta, ta tsaya gabansa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama bayan ta fada masa tace ya rasulullahi na baka kyautar kaina manzo Allah ya kalle ta sama da ƙasa bata masa ba bata kayatar da shi ba kyawun dabi'a da hali na manzo kyakkyawan hali na manzo Allah sallallahu alaihi wasallama sai ya sadda kai bai tanka mata ba shi bai ce ba je ki a abokin mun ba in kai ne yau cha zaka yi a ai gaba Allah ya bada sa to anan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama sai ya kyale ta ta juma a tsaye wani sahabi ya fahimci dai manzo Allah sallallahu alaihi wasallama dai bata masa ba sai ya zaburo yace ya rasulullahi in har kai baka san da yace ya rasulullahi ni a aura mun ma manzo Allah yace masa je ka nemo sadaki kawo sadaki ya buga abinda zai kawo na sadaki yayi wahala yace ya rasulullahi sai wannan gyautar nawa ma'ana wannan zanan da nake daure da shi a jikina manzo Allah yace wa mata sunu bi izarika mi za ta yi da gyautanka in har ka ba ta gyautan kai kuma mi za ka daura a jikinka manzo Allah yace masa iltamis walau khataman min hadid je ka dai ka nemo sadaki koda a ce zobe ne na bakin karfi ya tafi ya buga dide da zobe na bakin karfi ya yuga a ƙarshe manzo Allah ya tambaye shi yace masa me ka haddace na a sururin alqur'ani yace ya rasulullahi na haddace sura kaza da sura kaza da sura kaza manzo Allah yace zawajtuka habi ma ma aka min alqur'ani manzo Allah yace na aura maka ita game da abin da ke tare da kai na alqur'ani je kaka karantar da ita kamar yanda yake cikin wata riwaya kaga karantarwar anan ita ce matsayin sadaki wannan ijara ce ijara ne wannan karantarwar shine wato matsayin sadakin ta to dan haka anan shine yace masa wato inni uridu an unki haka ibn tayya yace lalle ni ina nihin na aura maka ɗaya daga cikin ƴaƴan nan nawa guda biyu ɗaya daga cikin su ala an ta'jurani samaniya hijaj akan cewa wato kai mun kwadago shine kiwon dabobi na tsawon shekaru 8 yace fa in atmamta ashra amma in kaga zaka idan kaga zaka iya fa in atmamta ashra in ka cike shekara 10 fa min indik wannan ganin damar ka ne ni dai alkawali na da kai shekara 8 amma in kaga zaka iya cikewa shekara 10 fa min indik wannan ganin damar ka ne wa ma uridu an ashuqqa alayka yace ni bana nufin na kuntata maka in ce dole sai kai gomar iya alkawali na da kai shekara 8 amma in zaka min gyaran shekara 2 su zama shekaru 10 ce to wannan kuma ganin damar ka ne yace satajiduni insha Allahu minas salihin yace in Allah ya so yace zaka same ni daga cikin managarta ma'ana masu cika alkawari wajen kyaukyawar abuta da zan yi da kai kuma da cika maka alkawari a lokacin nan annabi Musa alaihi salam yace masa zalika baini wa bainak wannan sharadi ne tsakani na da kai ayyamal ajalaini qadaitu kowanne daga cikin ajalin nan guda biyu in ma shekara 8 ko shekara 10 qabaitu na cika fala udwana alayya yace babu wani shishigi da ketare iyaka a kaina ba a zalunce ni ba yace wallahu ala ma naqulu wakil ubangiji ta'ala shine mawakilci akan abinda muke fada ni da kai ma'ana Allah shine wakili ma'ana shine mai kiwo ya san kowa kuma yana ganin kowa yana da iko akan kowa ba abinda yake goyuwa gare shi shine anan sa'id ibn jubair kamar yanda hadisi yake cikin sahihul bukhari wani bai yahudi daga cikin mutanen hira ya tambayi sa'id ibn jubair yace masa ayyul ajalaini qada musa wai a cikin ajalin nan guda biyu wanne ne annabi musa ya cika shekara 8 in yayi ko 10 kaga irin tambaya wadda take ta kunkunto wai a fada masa wani ajalin annabi musa ya cika ibn jubair yace masa sa'id ibn jubair yace la adari yace ni dai ban yi sani ba 8 kin yayi ko 10 yace hatta aqdima ala khairil arab sai na isa ga fiyayyen larabawa yana nufi malamin sa kenan abdullahi dan abbas yace a lokacin da na iso na tambayi malami na abdullahi dan abbas nace an mun tambaya fa wai a cikin ajalin nan guda biyu wanne ne annabi Musa ya cika shekara 8 din yayi ko 10. Abdullahi dan Abbas Allah ya kara musu yadda sai ya ce qadha aktharahuma wa adyabahuma, mafi yawan shine annabi Musa ya cika shekara 10 yayi. Yace inna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama idza qala fa'ala, domin manzo duk wani manzo daga cikin manzannin Allah idan yayi fada cikawa yake, duk abinda annabawan Allah da manzanni suka fada cikawa suke. Kuma su in aka ce ga abubuwa guda biyu to fiyayye suke zaba, wanda yafi shi suke zaba. Ya bashi wannan hujja yace shekara 10 annabi Musa yi, saboda manzo ne daga cikin manzannin Allah. Manzannin Allah ko in suka fada abu cikawa suke, tunda yace fa in atmamta ashran famin indik, in har ka cika 10 yace famin indik. Shi kuma annabi Musa yace ayyamal ajalaini qadaytu fala udwana alayhi, da haka su kuma duk abubuwa biyu in aka ba su zabi to sukan dau wanda yake fiyayye daga cikin su. Dan haka Aisha Allah ya kara mata yadda take cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ba a taba ba shi zabi tsakanin abubuwa biyu face sai ya zabi wanda yafi sauki daga ciki, wanda yafi sauki ga al'umma kenan ake nihi anan. Dan karkace anan takwas kin yafi sauki, a shi wannan gomar yafi alkhairi cikewa wannan shekara 10. Dan haka anan Abdullahi dan Abbas yace annabi Musa alaihi salam gomar yayi, shi ne yace wallahu ala ma naqulu wakil, ubangiji ta'ala shine mawakilci, wato akan abin da muke faɗa ma'ana shine mai kiwo, kuma yana halarci ya san duk abin da ya gudana tsakankaninmu. Za mu tashi aya ta gaba. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Qala Allah tabaaraka wa ta'ala, falamma qada Musa al-ajala wa sara bi ahlihi anasa min janibi turi nara, قال لي أهلهم قصوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بخبر أو جذوة من النار لعلكم تصطلون. فلما أتاها نودي من شاطئ الواد الأيمن في البقعة المباركة من الشجرة أي يا موسى إني أنا الله رب العالمين وأن عليك عصاك. فلما رآها تهتز كأنها جان ولا مدبرا ولم يعقب يا موسى أقبل ولا تخف إنك من الآمنين أسلك يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير سوء ورمم إليك جناحك من الرهب فذلك برهانان من ربك إلى فرعون وملئه إنهم كانوا قوما فاسقين. Ubangiji ta'ala na fada, falamma qada Musa al-ajala, wato lokacin da annabi Musa alaihi salam ya cika wato wannan ajali wanda yake kuma mafi cika shine shekaru 10. An gane ko kamar yanda aka yi alkawari da shekara 8, amma in ya cike 10 wannan ganin damar sa ne, san kansa ne. Shine yace falamma qada Musa al-ajala, a lokacin da annabi Musa alaihi salam ya cika wato ajalin da aka yanke da shi na kwadago da zai yi, ya gama kuma ya nemi izini ga wannan dattijo cewa zai koma gida, domin yana begen ya koma ya ga jama'ar sa can kasan Masar, yana nihin yaje a sace a koye yaje ya ga jama'ar sa. A lokacin nan wasara bi ahlihi, annabi Musa ya tafi da iyalinsa, wannan mata an aura masa ya dauke ta da duk abin da yake tare da shi na dabobi da saura ya kama hanya. Kamar yadda kuma malaman tafsiri suke fada, annabi Musa alaihi salam ya kama hanya ya fita dokar daji, gaya kuma ya shiga cikin wani yanayi wanda yake na wahala, lokaci ne wanda yake na tsananin sanyi, sannan kuma ga ruwan sama, sannan kuma bugo da ƙari ya kuskure ma hanya, har ma ƙarawa suke cewa kuma ga matar tana naƙuda, kamar yadda Hausawa suke faɗa abu goma da gomiya tara kenan, ga tsananin gaɓacewar hanya, wanda shi ma wannan wata musiba ce ta musamman, gashi kuma kasancewar cikin dare ne. kamar yanda anan Anas bin Janibi durina ra'ayi hango wuta ko ne yana kasancewa da dare, suka ce dare ne mai duhu kuma ga ruwan sama. To shine a lokacin nan Ubangiji ta'ala ke fada, yake ce mana falamma qada Musa al-ajala, a lokacin da Annabi Musa alaihi salam ya cika wannan ajali da aka yi da shi, wasara bi ahlihi, wato ya tafi da iyalinsa, Anas bin Janibi durinara kenan, a inda ya yada zango ya zaunar da iyalin nashi a cikin dokar daji, sai yace su dan dakata anan, yace inni Anas tunara, kamar yanda yake can shine yace Anas bin Janibi durinara. Annabi Musa sai ya hango wata wuta, wato ta gefe wani dutse, shine dutsen Uri Saina. Annabi Musa ya hango wuta, hasken wuta a can. Qala li ahadihim khusu, sai ya fada ga iyalin sa yace ku zauna anan, inni Anas tunaran, yace domin ni yace na hango wata wuta, la'alli atiku minha bi khabari, yace me yiwa wato na zo muku da labarin hanya daga wajen wannan wuta kenan, in samu wanda zai nuna min hanya, aw jazwatin minan nari, yace ko kuma na zo muku da bakin wuta, la'allakum tasqalun, wato dan ku yi maganin dare. Idan aka ce al-istila, wato shine jin wuta kenan, mutum ya ringa jin wuta domin ya yi maganin dare, shine al-istila. Shine yace la'alli atikum minha bi khabari, yace me yiwa zan zo muku da labarin hanya daga wajen wannan wuta kenan, zan samu wanda zai nuna min hanya, aw jazwatin minan nari, ko kuma na zo muku da bakin wuta. Idan aka ce jazwa, wato shine garushi na wuta, ma'ana ince idan ya ci ya ci kenan, garushin da yake jikinsa shine ake kira da jazwa, yace na zo muku da bakin wuta, la'allakum tasdalun, wato dan ku yi maganin dare. Falamma ataha, wato a lokacin da Annabi Musa alaihi salam ya jima wannan wuta, nudiya min shadi ilwadi al-ayman, wato sai aka kiraye shi ta gefen wato wannan kwari wanda yake al-ayman kenan, na dama ga Musa, ta gefen dama kenan ga Annabi Musa alaihi salam, sai ya ji kira da babban murya, domin aka ce nudiya an ciro shi ne daga annida, in aka ce annida shine kira wanda ke kunshe da tare da ɗaukaka murya, kamar yadda yace wanada huma rabbuhuma alam anhakuma an kilkuma shajara wa aqul lakuma inna shaytana lakuma aduwwun mubin, shine a Hausa ake cewa kira da babban murya kenan, shine yace nudiya, sai aka yi kira min shadi ilwadi, wato daga gefen kwari al-ayman wanda yake na dama ga Musa, fil buqatil mubaraka, a cikin wuri wanda yake ma'abucin albarka, minash shajara, wato daga gefen wannan itaciya, an gane ku, domin akwai wata itaciya an kiran da aka yi shine aka ce anya Musa, ya kai Musa, inni anallahu rabbul alamin, ni ne Allah ubangijin halittu, Ubangiji ta'ala ya kira ya ce ma Annabi Musa, ni ne Allah ubangijin halittu, ya ce masa wa an alki asaka, Ubangiji ta'ala ya ce masa jefar da sandar da ke hannunka. Kafin haka Annabi Musa da ya ji wannan kira na Ubangiji subhanahu wa ta'ala, ya gana da Ubangijinsa a wannan lokaci, kuma wannan wuri Ubangiji ta'ala ya ambace shi cewa al-buqatul mubaraka, wuri wanda yake ma'abucin albarka, shine kenan dutsen Ur Saina, domin anan ne Allah ya zance da Annabi Musa, shine Allah ya ce masa an ya Musa, ya kai Musa, inni anallahu rabbul alamin, wato mai kira inni ne Allah Ubangijin halittu. A lokacin nan Ubangiji ta'ala sai ya tambaye Annabi Musa, kamar yadda bayani ya gabata tun a cikin suratu Baha, Ubangiji ta'ala ya ce masa wa ma tilka bi yaminika ya Musa, bayan Ubangiji ta'ala ya masa bayani a nan lokacin da Ubangiji ta'ala yake cewa inni ana Allahu rabbul inni ana rabbuka fakhla ana alayka innaka bil wadi al muqaddas tuwa, wa ana akhtartuka fastami'i lima yuha innani ana Allahu la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis salata li dhikri. Bayan dukkan wannan bayani ya gabata, sai Allah ya tambaye Annabi Musa, ya ce masa wa ma tilka bi yaminika ya Musa, me ke hannunka na dama ya kai Musa? Sai ya ce hiya asaya, ya ce ya Ubangiji na sandata ce, atawakka'u alaiha wato wanda nake dogarawa, idan ina tafiya nakan dogara ta, wa ahushu biha ala ganami, kuma da ita nakan karkado ma dabobi na ganyen itace domin su ci. Yace wani ya fiha ma'aribu ukhra, kuma ina da bukatu na daban game da wannan sanda ba sai na fada ba, kafi ni sani. Ubangiji ta'ala ya ce masa alqiha ya Musa, yace ya Musa jefar da wannan sanda. Fa alqaha, take yanki Annabi Musa ya jefar da sandar kamar yanda Ubangijin sa ya umarce shi. Fa idza hiya hayyatun tas'a, sai ga maka ta koma wata babbar maciyiya, tas'a tana gaggawa, tana waliliya irin na karamin maciyi. Ubangiji ta'ala ce masa khudha wala takhaf, kama wannan sanda kada ka ji tsoron komai. Sanu'idu hasirataha al-ula, da sannan zamu maida ta dabi'arta ta farko za ta koma sandar. To shine anan yace wa an alqi asaka, Ubangiji ta'ala yace masa jefar da sandar. Kaga in ka koma can, kafin a ce jefar da sandar sai da aka tambaye shi me ke hannunka ya fada, sannan Ubangiji ta'ala yace masa jefar da sandar. Falamma ra'aha, bayan ya jefar da sandar kai tsaye sai ya ga ta koma maciyiya, kamar yadda ya faɗa fa idza hiya hayyatun tas'a, shine anan yace falamma ra'aha tahtazzu, wato lokacin da ya ga wannan sanda ta koma maciyiya tana wuliliya. Lafazin tahtazzu an ciro shi ne daga ihtizaz, wato shine kenan wuliliya a Hausa, ma'ana kenan vibration, abu ya ringa motsi da gaugawa. Shine yace falamma tahtazzu, lokacin da ya ga wato wannan maciyiya tana wuliliya, ka annaha jannun, ka ce wata karamar maciyiya ce, ga ta babbar maciyiya ce, tana hade duk wani abu da ta sa gaba, amma kuma irin yanda take bura take wuliliya irin na karamin maciji. Walla mudibiran, Annabi Musa sai ya juya baya da gudu, walam yu'aqib, Annabi Musa bai dawo ba, kawai sai ya juya baya yana ta yi. Shine Ubangiji ta'ala ya ce wallahi mudibiran, sai ya juya baya da gudu, walam yu'aqib, Annabi Musa bai dawo ba. Wannan tsoro ne wanda ake kiran shi al-khawfu al-shibilli, ko kuma ka kiraye shi al-khawfu al-dabi'i, tsoro na dabi'a wanda Allah ya halicci dan Adam, domin dan Adam Allah ya dabi'antar da shi akan tsoron duk wani abin da zai iya cutar da shi. Kamar yanda in ka ji gumin wuta zaka janye hannunka dan kada ta kona ka, idan kaga kunama ko maciji zaka ja baya da gudu dan kada ya sare kai cutar da kai. To irin wannan tsoro ba abin zargi bane, dabi'a ce ta dan Adam, amma ba a buƙatar mutum ya zamanto matsoraci, duk abin da ya gani ya tsorace ya ja da baya. Lalle ka tabbata cewa abun tsoron ne, in dai abun tsoro ne dan ka ja baya wannan ba abun zargi bane ba. Tsoro kashi na biyu, akwai al-khawfu ta'abbudi, tsoro wanda yake na ibada, wannan kuma baya halatta a sarrafa shi ga kowa face ga Ubangiji subhanahu wata'ala, kamar yadda Ubangiji ta'ala ya ce inna ma zalikum ash-shaytanu yukhawifu awliya'a fala takhafuhum wa khafuni in kuntum mu'minin, kar ku ji tsoron su, Ubangiji ta'ala ya ce ku ji tsoro na in har kun kasance mu'minin. Tsoron cewa wani zai iya talautar da kai, ko zai iya hallakar da kai, ko zai iya dora ma wata rashin lafiya, ko wani bala'i, ko wani musiba, to wannan tsoro ne wanda baya halatta a sarrafa shi ga kowa banda Ubangiji subhanahu wata'ala. Idan ka ji tsoron cewa wani zai iya talautar da kai, ko ya dora maka wata musiba, ko wani bala'i, to wannan ka ce shi da Allah daidai suke, ka dauki haƙƙin Allah ka bashi, duk wanda ya dau haƙƙin Allah ya ba wani, to wannan ya zama mushriki. To dan haka wannan tsoro ne, nau'i ne na tsoro wanda ba abin zargi bane, shine anan Ubangiji ta'ala yace walla mudiran, Annabi Musa ya juya baya da gudu, walan yu'aqib, bai dawo ba. Ubangiji ta'ala yace ya Musa aqbil, Allah yace ya kai Musa, yace gabato, Ubangiji ta'ala ya kiraye annabi Musa ya ce agabin ma'ana gabatu dawo wala takhaf ubangiji ta'ala ya ce kada ka ji tsoron komai innaka minal aminina lalle kai kana daga cikin wato amintattu ubangiji ta'ala ya amintar da shi yace innaka minal aminina ubangiji ta'ala yace lalle kana daga cikin amintattu sai yace usuluki yadaka fi jaybika ubangiji ta'ala yace masa shigar da hannunka fi jaybika cikin wuyan rigarka gane ku ma'ana ya sanya hannun ta wuyan riga sannan sai ya soka tafin hannun a hammatarsa kamar yadda yace wagumum ilayka janahaka an gane ko idan aka ce janah shine nan kenan hamatar mutum shine anan ubangiji ta'ala ce masa usuluk yadaka fi jaybika ma'ana shigar da hannunka fi jaybika a cikin wuyan rigarka takhruju bayda min ghairi su'in idan ka fito da hannun hannun zai fito bayda yana fari kan yana kyalli wato irin na rana min gairi su'in ba tare da wani muni na albaras ba ubangiji ta'ala ya ce masa kuma wadmum ilayka janahaka min arhab tare da hannun naka zuwa hammatarka ka maida shi cikin hammatarka min arhab game da tsoro ma'ana in har ka ji tsoron wannan kyallin wato haske da hannunka yake ubangiji ta'ala ya ce maida hannun cikin wuyan rigarka ka sanya shi cikin hamata idan ka fito da shi to wannan haske zai gushi ubangiji ta'ala sai ya ce fazanika burhanani wato wannan jefar da sanda ta zama macijiya da shigar da hannu a cikin wuyan riga bayan an fito da shi ya ringa kyalli ya ringa haske irin na rana ubangiji ta'ala ya ce waɗannan abubuwa biyu burhanani wato hujjoji ne guda biyu masu gamsarwa min rabbika daga wajen ubangijinka ila fir'auna wa mala'i mun aika ka da waɗannan mu'jiza guda biyu zuwa ga fir'auna da shi da jama'arsa domin ka kiraye su zuwa kadaita na a cikin ibada innahum kanu qauman fasiqin ubangiji ta'ala ya ce domin fir'auna da jama'arsa sun kasance jama'a ne waɗanda suke marasa da'a anan kafin Allah subhanahu wa ta'ala ya aika annabi Musa zuwa ga fir'auna da jama'arsa sai da Allah ya karfafe shi da mu'jiza biyu ga jefar da sanda ta zama macijiya sannan kuma ga farin hannu idan ya soka hannun cikin wuyan riga ya fito hannun sai ya ringa haske yanda ka san rana idan ya tsorata wannan haske ya tsoratar da shi kuma yana son ya gusar da shi sai ya maida hannun cikin hamatarsa idan ya hudo kuma hannun ya koma kamar yanda yake shine ubangiji ta'ala ya ce masa fazanika burhanani wato waɗannan abubuwa biyu wato hujjoji ne min rabbika daga wajen ubangijinka ila fir'auna wa mala'i mun aika ka da su ne zuwa ga fir'auna da jama'arsa innahum kanu qauman fasikin domin sun kasance jama'a ne waɗanda suke marasa da'a ga ubangijinsu kaga akan hanya kenan aka ba annabi Musa alaihi salam manzanci qala rabbi a lokacin nan sai yace ya ubangiji na inni qataltu minhum nafsan yace lalle ni na kashe wata rai minhum daga cikin su fa akhafu an yaqtulu yace ya ubangiji na ina jin tsoron su shafan safa fa akhafu an yaqtuluni ina jin tsoron ni ma su kashe ni a madadin rai da na kashe daga cikin su annabi Musa alaihi salam anan ya ba ubangijin sa iya uzurin sa iya hamzarin sa sai yace wa akhi harun yace ya ubangiji na dan uwana harun huwa afsahu minni lisanan wato yafi ni fasahar harshe ma'ana yafi ni iya zance in yayi magana an fi gane maganar sa domin aka ce fasaha shine mutum yayi magana a fahimci me yake faɗa kuma a cikin kalimomi waɗanda suke takaitattu waɗanda suke masu gamsarwa shine yace wa akhi harun yace dan uwana harun huwa afsahu minni lisanan yace yafi ni fasahar harshe ma'ana yafi ni bayani a wajen zance domin annabi Musa alaihi salam wato ya dan samu matsala ta zance kamar yadda malaman tafsiri suke faɗa lokacin da za a jarraba shi tun yana yaro karami a gidan fir'auna aka kawo gwal daga rushin wuta aka aje masa a gari zai dafa. Annabi Musa alaihi salam sai ya dauki wannan garushi sai ya kai baki, suka ce wannan shine sababin abin da yasa Annabi Musa ya samu matsala ta gura-guran zance in yana magana ba a fahimta, kamar yadda ya gabata a cikin suratu Baha addu'a yayi yake cewa wahalul uqdatan min lisani yafqahu qawli, yace ya Allah ka warware kullun dake tare da harshe na na rashin fahimtar zance na, yafqahu qawli domin su fahimci wato zance abinda zan faɗa musu. To asali dai abinda muke so dai mu fahimta, Annabi Musa yana da wannan matsala ta harshe, in yana magana ba a fahimta, don haka yayi addu'ar cewa Allah ya warware masa wannan kulli, ma'ana da kin ake fahimtar abinda yake faɗa. To shine anan yace wa akhi Harun huwa afsahu minni lisana, yace dan uwana Harun wato yafi ni fasahar halishi. Wannan yana nuna mana tsantsar adalci na annabawan Allah, abinda ka san baka iya ba baka kadar gaba, in ka san akwai wanda yake yafi ka sai ka ce a wane ya kamata yi kaza domin yafi ni kwarewa akan abu kaza, dan haka yace wa akhi Harun huwa afsahu minni lisana. Sun yace fa arsilhu mai yaridan, yace ya Ubangiji ka aika shi tare da ni a matsayin mataimaki ne nawa, yusaddiqu ni, ya ringa kasgata ni game da duk abin da zan faɗa da duk abin da zan bada labari, domin sako na mutum biyu yafi na mutum ɗaya, domin gasgata mutum biyu yafi gaggawa akan gasgata mutum ɗaya. Shine yace yusaddiqu ni, ma'ana halin yana mai kasgata ni game da duk abin da zan faɗa musu da duk abin da zan ba su labari. Yace inni akhafu an yukadhibu, yace lalle ni ina jin tsoron su ƙaryatar da ni, ina jin tsoron su ƙaryatar da ni idan na faɗa musu cewa ni manzo ne wanda Allah ya aiko ni. Kuma wannan shine kamar yanda wato idan mutum ya samu alkhairi wanda ya fi dacewa da wannan alkhairi a farko wanda ya fi kusa da shi, don haka anan yayi addu'ar cewa Allah ya sanya ya maida wato Harun ya zamanto wato shine kenan mataimakinsa, kamar yanda a can yace waj'alni waziran min ahli Harun, yace ya Allah ka sanya ka maida wato wanda zai zamanto mataimaki na ya zamanto daga cikin iyali na, sai bayyana sai yace Harun akhi, wato Harun dan uwana, ya Allah shi nake roko ka maida shi ya zamanto shine mataimaki na akan wannan sako da ka aika ni da shi. Shi da ya nuna matsalar yace inni akhafu an yukadhibun, domin ni ina jin tsoron su karyatar da ni in ni dai naje. Qala Ubangiji ta'ala sai yace sana shuddu abu da ka bi akika, da sannu za mu karfafa damtsanka bi akika wato da dan uwanka, kenan shi Harun kin Ubangiji ta'ala ya karba masa addu'arsa cewa za mu karfafi ka kenan da dan uwan naka ya zama shine mataimakinka, kamar yadda Ubangiji ta'ala ya amsa masa wannan addu'a a nan cikin wato ita wannan sura kenan suratu Baha. Sai yace wa naj'alu lakuma sulqanan, Ubangiji ta'ala yace kuma za mu sanya muku wata hujja wadda take mai ƙarfi, la kuma kai da dan uwan naka Harun za mu sanya muku wata hujja, fala yasiluna ilaykuma bi ayatina, wato kada ku ji tsoron komai, wato Fir'auna da mabiyansa ba za su sadu zuwa gare ku da wata mugunta, bi ayatina a sababin waɗannan ayoyi namu da muka aika ka da su, Ubangiji ta'ala ce ba za su sadu ba zuwa gare ku, saboda manzanni Ubangiji ta'ala ya dau alƙawarin ba su tsaro da kariya, duk wani wanda yake dan ta'adda da duk wani mai nihin muguntawa game da su baya iya saduwa baya iya isa gare su, kamar yadda Ubangiji ta'ala ya faɗa ya ayyuhar rasulu ballighi ma unzila ilayka min rabbik fa in lam taf'al fa ma ballaghta risalata wallahu ya'simuka minan nas inna allaha la yahdi alqawmal kafirin, ash-shahid wallahu ya'simuka minan nas, Ubangiji ta'ala shike baka tsaro da kariya game da mugunta ta mutane. Shine anan Ubangiji ta'ala yace ma Annabi Musa da dan uwansa Harun fala yasiluna ilaykuma, ba za su sadu zuwa gare ku da wata mugunta, bi ayatina kenan a sababin ayoyinmu da kuke dauke da su, Ubangiji ta'ala ya dauki nauyin ba su tsaro da kariya. antuma wa man ittaba'akum al-ghalibun, kamar yanda a can miye fada la takhafa innani ma'akuma asma'u wa ara. Ubangiji ta'ala yace kada ku ji tsoro, innani ma'akuma, lalle ni ina tare da ku, asma'u, ina jin duk abin da ke gudana tsakanin ku da fir'auna, wa ara kuma ina ganin me ke gudana tsakankanin ku, domin duk wani abu mai boyuwa baya boyuwa ga Ubangiji subhanahu wa ta'ala. To shine anan yace antuma wa man ittaba'akum al-ghalibun, Ubangiji ta'ala yace ku da duk wanda ya bi ku kuke da rinjaye akan duk wanda ya gaba da ku, domin duk wanda yake rike da gaskiya to ya tabbata cewa shi yake da rinjaye ko da duniya za ta yi ca a kansa. Alkawali ne na Allah, kamar yanda yace inna lanansuru rusulana wallazina amanu fil hayati dunya wa yawma yaqumul ashhad, lalle mun dau alkawalin za mu taimaka ma manzannin da waɗanda suka yi imani tare da su a wannan rayuwa ta duniya da ranar da shaidu suke tsayawa domin bayar da shaida yinin alkiyama. Kuma haka Allah ya faɗa, kataballahu la aghni banna ana wa rusuli, Allah ya hukunta yace ni da manzannina mu za mu yi rinjaye akan duk wanda ya gaba da mu. To shine anan Ubangiji ta'ala yace masa antuma, kai da dan uwanka Harun, wa man ittaba'akuma, da duk wanda ya bi ku ya gaskata ku ya karbi sakon da kuka zo da shi, al-ghalibuna, Ubangiji ta'ala yace ku kuke da rinjaye akan duk wanda ya gaba da ku, dan haka kada ku ji tsoron Fir'auna da jama'ar sa, ku tafi, innani ma'akuma asma'u wa ara. Falamma ja'ahum Musa, a lokacin da annabi Musa alaihi salam ya je ma Fir'auna da jama'ar sa bi ayatina bayyinatin, Ubangiji ta'ala yace da ayoyin waɗanda suke mabayyana, qalu, Fir'auna da jama'ar sa sai suka faɗa ga annabi Musa, ma hadha illa sihrun muftara, abin nan da ka zo da shi kai Musa bai zamanto ba face dabo ne wanda aka yanka aka kaga. An gane ku, suka ce wa ma sami'ina bi hadha, suka ce wannan abin da ka zo da shi ba mu taba jinsa ba fi aba'inal awwalin, wato a cikin uwayenmu na farko ba mu taba jin labarin abin nan da ka zo da shi na cewa wai Allah ya turo ka a matsayin manzo cewa shi ya dace mu kadaita a cikin ibada, kuma wannan abin da ka zo da shi na wannan farin hannu da wannan sanda dabo ne ka kaga. Kamar yanda ya gabata tun a cikin wato suratul a'raf da suratul yunus da suratul qaha da kuma cikin suratul shu'ara, iya abin da suka faɗa ga wannan mu'jiza da annabi Musa alaihi salam ya bayyana da ita a gaban Fir'auna da jama'arsa, suka ce wannan dabo ne. Shine anan Ubangiji ta'ala yace falamma ja'ahu Musa bi ayatina, lokacin da annabi Musa alaihi salam ya je musu da ayoyin mu bayyinatin mabayyana, qalu, Fir'auna da mabiyansa sai suka ce da annabi Musa, ma hadha, abin nan da ka zo da shi bai zamanto ba illa sihrun, face dabo ne muftaran wanda aka kaga, wa ma sami'ina bi hadha fi aba'inal awwalin, wannan abin da kake faɗa mu ba mu taba jin shi ba fi aba'inal awwalin, a cikin uwayenmu na farko, kai ne farau, kai ne ka zo da wannan abin cewa wai a kadaita Ubangijinka a cikin ibada. Wa qala Musa, annabi Musa yace da su, rabbi a'lamu, Ubangiji na shine mafi sani, biman ja'a bil huda min indihi, game da wanda ya zo da shiriya daga gunsa, in har kuna ganin cewa ni makareci ne dabo ne na zo da shi, to Ubangiji na ya san wane ne ya zo da gaske da shiriya daga gunsa, wa man takunu lahu aqibatu dar, kuma wane ne wanda karshen gida wanda yake na yabo zai kasance gare shi ne kuku, innahu la yuflihu adh-dhalimun, kusan da cewa dai azzalimai ba sa rabauta, ba za su rabauta a nan duniya, kuma kamar yanda agobar kiyama ba za su rabauta ba, duk wanda yake azzalimi wanda ya ketare iyaka ya karyata ayoyin Allah to ba zai rabauta ba a nan duniya balantana a makoma lahira. Kaga sunna ta annabawan Allah kenan, magana wadda take mai taushi game da waɗanda suke gaba da su. Kaga anan sun karyatar da annabi Musa, sun nuna cewa dan dabo ne, annabi Musa sai ya ce Ubangiji na shine masani game da wanda ya zo da shiriya daga gunsa, kuma shi ya san wane ne wanda wato karshen gida wanda yake abin yabo, ma'ana aljanna, za ta kasance gare shi kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama shi ma lokacin da suka karyatar da shi cai wa inna aw iyyakum la ala hudan aw fi balalin mubin lalle ko mu ko ku to dai yana kan shiriya ko kuma kan bata wanda yake mabayini kenan tsakanin ni da ku to wani yana kan shiriya wani yana kan bata kamar yadda anan annabi Musa alaihi salam yace rabbi'a alamu bi man ja'a bil huda tare da cewa ya san da cewa shi yake kan shiriyar yace amma ubangiji na shine masani wato game da wanda yazo da shiriya min indihi daga gunsa wa man takunu lahu aqibatud dar da wanda karshen gida wanda yake abin yabo zai kasance gare shi innahu la yuflihu adh-dhalimun lalle az-zalimai ba sa rabauta anan duniya da makoma lahira wa qala fir'aun a lokacin nan fir'aun sai ya fito cikin jama'ar sai ya fada yace ya ayyuhal mala'u yayi kira da babban murya yace ya ku jama'ata ma alimtu lakum min ilahin ghairi yace ni fa ban sani muku ba wani abun bauta in ban da ni ban san ba kuna da wani abun bauta in ban da ni nan yayi da awar uluhiyya cewa shi ma Allah ne yace ma alimtu lakum min ilahin yace ni ban san ba kuna da wani abun bauta gairi in ban da ni kuma suka amsa masa suka ce eh kai ne abun bautan mu bamu san ba wani abun bauta in ban da kai kamar yadda Allah ya faɗa mana fastahaffa qaumahu fa'abahu ya raurauta jama'arsa kuma suka yi masa da'a kamar yadda zamu iske can cikin suratul nasiat fa hashara fanada fa qala ana rabbukumul a'la ya tara jama'arsa ya musulacca ya yi kira da babban murya yace ana rabbukumul a'la ni ne ubangijinku wanda yake mafi daukaka a can yayi da awar rububiyya anan kuma yayi da awar uluhiyya shi da cewa ubangiji ta'ala ce fa akhadahu Allahu nakala al-akhirati wal ula shi anan yace wa qala fir'aun yace ya ayyuhal mala'u ya ku jama'ata ma alimtu lakum min ilahin ghairi yace ni fa ban san ba kuna da wani abun bauta gairi in ban da ni yace fa auqidili ya hamanu alaqin yace ya kai haman yace ga samun laka ma'ana imun tubali domin gurgin da suke gini da shi gasa shi ake lakar gasa ta ake domin tafi kwari sai ta yi shekara da shekaru ba ta komai asalin gini da ake yi da laka lakar wato gasa ta ake tubalin da ake shi ne yace fa auqidili ya hamanu alaqin yace ya haman yace ka gasa mun laka kai tubali faj'alli sarhan yace gina mun suro wanda yake mai tsawo yace na hau wannan suro la'alli abdalu ila ilahi Musa yace ko na hango ubangijin annabi Musa kamar yanda yake rayawa yace wa inni la'azunnuhu min al-kadhibin yace lalle ni ina zaton Musa yana daga cikin makaryata cewa wai yana da wani Allah banda ni a sama kaga fitira kenan annar wannan fir'auna anan duk kafircin shi ya san inda Allah yake domin ubangiji ta'ala ya daukaka akan al'arshin sa kamar yanda ya faɗa mana a cikin alqur'ani in har ba a sama ba yake menene fa'idar yace a gina masa dogon gini mai tsawo ya hau ya leko ubangijin annabi Musa kuma me yiwa ya ji annabi Musa ya faɗa masa cewa Allah shi a sama yake wanda ya cancanta a bauta masa shine yace ya hamanu ya kamar yanda yake can cikin suratul ghafir nan shine yace fa auqidili ya hamanu aladdini yace ya kai haman ya faɗa kenan ga babban mafadan sa yace imun tubali in kai buragina yace faja alli sarhan yace gina mun suro wanda yake mai tsawo in hau la'alli aqdiu ila ilahi Musa yace mai yiwa na hango ubangijin annabi Musa wa inni la'azunnuhu min alkazibin yace lalle ni ina zaton annabi Musa yana daga cikin makaryata kamar yanda abul ma'ali imamul haramain al-juwayni yana darasi a cikin masallacin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama da yazo akan irin waɗannan ayatus sifat na daukakar Allah akan al'arshin sa ya ringa tawili kamar yanda shine akida ta ash'ariyya ash'aira a lokacin nan wani daga cikin ɗaliban da suke zaune waɗanda suke saurare sai yake cewa mallam a warware mu wata matsala. Yace ni a kullun in na tashi yin addu'a zuciyata ba ta fuskantar ko ina in banda sama. A lokacin nan mallam ya rikice ya dimauci darasin da aka rufe kenan a wannan lokaci, saboda abu ne wanda yake fitira in kana addu'a zuciyarka ba ta fuskantar ko ina in banda sama, saboda ka san inda ubangijinka yake. Kuma kurma in zai yi rantsuwa baya nuna kudu ko arewa ko gabas ko yamma, ya tsaye yake dagawa sama domin ya san inda ubangijin shi yake. To shine anan wannan aya tana daga cikin ayoyin da suke tabbatar da daukakar ubangiji subhanahu wataala akan al'arshin sa, saboda caya a gina masa suru mai tsawo ya hau suran, wato waye leko Allah annabi Musa, domin shi yana zaton annabi Musa, wato yana daga cikin makariyata game da raya cewa yana da wani Allah in banda shi. To shine anan ubangiji ta'ala sai yake cewa wastakbara huwa wa junuduhu fil ardi bighairil haqqi, wato fir'auna shi da rundunarsa wato sun yi girman kai a ban kasa bighairil haqqi ba tare da gaskiya ba, ma'ana sun yi girman kai ba tare da ya cancanta ba, domin al-kibriya sifa ce ta ubangiji subhanahu wata'ala, girma da kasaita da cika da batsewa. Duk wanda yake nuna wani jiji da kai da takama a ban kasa, to yayi ne ba tare da gaskiya, domin bai cancanta bai girman kai, shi wane ne? Ubangiji ta'ala shine yake da wannan sifa, shine yace wastakbara huwa wa junuduhu fil ardi, wato fir'auna shi da rundunarsa sun yi girman kai a ban kasa bighairil haqqi ba tare da gaskiya ba, ma'ana ba tare da ya cancanta cewa su yi. Wa zannu, ubangiji ta'ala yace kuma sun yi zaton annahum cewa su ilaina la yurja'un, cewa ba za a dawo da su zuwa gare mu, sun yi zaton cewa ba za a dawo da su zuwa gare mu. Ubangiji ta'ala yace a ƙarshe fa akhadnahu wa junudahu, sai muka damke shi shi da rundunarsa, fa nabaznahum fil yammi, ubangiji ta'ala yace muka jefa su a cikin teku muka dirmiyar da su. Fanzur kaifa kana aqibatu zalimin, ubangiji ta'ala yace idi ba yaya ƙarshen azzalimai ya kasance, shine tabewa da halaka. Ubangiji ta'ala ya dirmiyar da su kamar yadda kissar ta gabata tun a cikin suratul shu'ara da suratul a'raf. Ubangiji ta'ala ya damke su, falan ma tara al-jam'ani qala ashabu Musa inna lamudrakun, har izuwa ƙarshen kissar. Shine anan ubangiji ta'ala ya ce fa akhadnahu wa junudahu, sai muka damke fir'auna shi da rundunarsa, fa nabaznahum fil yammi, muka jefa su cikin teku muka dirmiyar da su. Fanzur kaifa kana aqibatu zalimin, ubangiji ta'ala yace ina zari yaya ƙarshen azzalimai ya kasance, ƙarshen su shine tabewa da halaka. Waja'alnahum a'immatan, ubangiji ta'ala yace fir'auna da mabiyansa mun maida su limammai ne, yad'una ilan nar, waɗanda suke kiran jama'a zuwa wuta. Lafazin a'imma shi jam'i ne na imam, idan aka ce al-imam wato al-qudwa kenan, abun koyi, imma ya zamanto abun koyi a cikin aiki na alkhairi ko ya zamanto abun koyi a cikin aiki na sharri. Kamar yanda ubangiji ta'ala ya maida wato annabi Ibrahim alaihi salam da dan shi Ishaq da jikan shi Yaqub, waja'alnahum a'immatan yahduna bi amrina wa awhayna ilayhim fi'lal khairati wa iqamas salati wa ita'az zaka wa kanu lana abidin, a can cikin suratul anbiya. Kuma kamar yanda ubangiji ta'ala ya maida muminai daga cikin banu Isra'il, yake cewa waja'alna minhum a'immatan yahduna bi amrina lamma sabaru wa kanu bi ayatina yuqinun. To kenan in aka ce liman yana iya kasancewa a cikin aiki na alkhairi, yana iya kasancewa limami a cikin ayyuka na sharri, shine anan Allah ya kirayi fir'auna da mabiyansa cewa limammai ne. Shine yace waja'alnahum, mun maida su a immatan, wato limammai ne kenan, abun koyi ne, yad'una ilan nar, waɗanda suke kiran jama'a zuwa wuta. Wa yawmal qiyamati la yunsarun, ubangiji ta'ala yace a ranar kiyama ba za a taimaka musu a ba su kariya game da azabar Allah, ba wanda yake kare su. Wa yawmal qiyamati, a ranar kiyama, la yunsarun, ubangiji ta'ala yace ba za a taimaka musu a ba su kariya game da azabar Allah. sai yace wa atba'anahum fi hadhihi dunya da'ana, ubangiji ta'ala yace a wannan rayuwa ta duniya mun bi bayan su da alatsi ne. Anan wannan rayuwa ta duniya Allah ya biyo bayan su da alatsi ne, duk wanda aka ambaci Fir'auna da mutanen shi sai ya tsine musu albarka. Allah ya nisanta su game da jin kanshi a nan duniya da makomarsu lahira. Shine yace wa atba'anahum min bayan su fi hadhihi dunya, a wannan rayuwa ta duniya la'anatan da alatsi ne. Wa yawmal qiyamati, a ranar kiyama, hum minal maqbuhi, ubangiji ta'ala yace su suna daga ababan nisantawa daga jin kan Allah, ko kuma hum minal maqbuhi, suna daga cikin ababan munana masu fa, domin ɗan wuta a ranar kiyama ta sifar da ake gane su, wato bakar huska da gudan ido kenan, bakar huska sannan kuma gabulan idanu, saboda bula da baki ba sa haduwa, da launi wanda yake baki da launi wanda yake bula ba sa haduwa su ba da kyau. To don haka ɗan wuta ta hanyar da ake gane shi a ranar kiyama, ga bakar huska ga dagulan ido shine al-azraq, kamar yadda Ubangiji ta'ala ya faɗa, wa yawmal qiyamati taral ladhina kadhabu ala allahi wujuhuhum muswadda, a ranar kiyama zaka ga waɗanda suka yanki ƙarya suka jingina ma Ubangiji fuskokinsu sun yi baki, kamar yadda ya faɗa kuma yawma tabyaddu wujuhun wa taswaddu wujuh, sannan kuma ga gulun ido kamar yadda ya faɗa wa nahshurul mujrimina yawma idhin zurqa, zurq jami ne na azraq, idan aka ce azraq kenan launi wanda yake bula. To shine anan Ubangiji ta'ala yace wa yawmal qiyamati hum minal maqbuhina, a ranar kiyama suna daga cikin ababan munana masu fa, kenan za su tashi da bakar huska da gulun ido, ko kuma minal maqbuhina suna daga cikin ababan nisantawa daga jin kan Allah. Na insha Allah ya kamata mu dakata da fatan abinda muka faɗa daidai, Allah ya bamu ladan kuskuren da muka yi, Allah ya gafarta mana. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidu Majid. Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidu Majid. Subhanaka Allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa ant أستغفرك وأتوب إليك.
الله أكبر الله.